الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 26 ga watan Zulhijja hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 27 ga watan 8 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na hukuncin wato ruguza sihiri wanda shine ake kiran shi a larabci annushra idan aka ce annushra wato shine wargaza wato sihiri a wargaza shi a daidaita shi wanda kar mu manta bayani ya gabata game da hadisan da malam ya zo mana da su a karkashin baba wanda hadisi na farko shine hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa tambaya dangane da annushra shine wato warware sihiri fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsar cewa hiya min amali shaytan wato yana daga cikin aiki na shaytani al-imamu Ahmad ya rawaito wannan hadisi da dangane wanda yake kikkiawa haka al-Imam Abu Dawud shi ma ya rawaito hadisi tare da cewa al-alif wal lam fi qawlihi an-nushra anan malamai suka ce lil ahadi zihni ma'ana abu ne wanda yake sananne gane ko tun a jahiliya ma'ana irin yanda suke bin wasu hanyoyi domin ruguza sihiri game da wanda aka yi masa wanda su hanyar da suke bi a jahiliya kala biyu ce hanya ta farko ta hanyar yin amfani da shaytani domin su tafi su wargaza wato wannan sihiri, wanda shi kuma yin amfani da shaytani akan irin wannan al'amari to baya kasancewa illa ta hanyar shirka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda shi shaytani, kamar yadda bayani ya maimaitu, baya ba bawa haɗin kai domin biya masa buƙatarsa da cimma burinsa, sai ya gitta masa sharaɗi, sharaɗin da in ya aikata zai kafirta, in ma ya sanya shi ya yi wata kalima, kalimar da za ta iya fitar da shi daga cikin musulunci, ko kuma shaitanin ya umarce shi da yin wani aiki, aikin da in ya aikata to ya bar musulunci, wanda yana daga cikin galibi ayyukan da shaitanu suke sanya ƴan dabu, wato shine yi musu yanka, tare da cewa abu ne sananne duk wanda ya ma wani Allah yanka domin neman kusaci da girmamawa, to wannan ya kafirta, domin yanka ibada ne, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa mana, qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin, da fadarsa fa salli li rabbika wanhar. Waɗannan ayoyi guda biyu na tabbatar mana cewa yanka ibada ne, sarrafa shi ga wani Allah subhanahu wa ta'ala shirka ne. To dan haka galibi masu warware sihiri ta hanyar shaytanu, cewa a tura shaytani ya je ya binciko wannan sihiri ya wargaza shi, to galibi baya kasancewa sai ta hanyar shirka, wanda wannan ita ce hanya ta farko wanda a jahiliya suke bi domin wargaza sihiri. Hanya ta biyu shine shi ma ta hanyar sihiri, amma sihirin da babu sanya hannu na shaytanu a ciki, ta hanyar misali wasu magungunna nasu da yanda suke kulli da tofi a cikin, wato da yanda suke tofi a cikin kulli, da wasu addu'o'insu waɗanda suke na shaytanci sukan bi waɗannan hanyoyi. To dan haka shi ma wannan hanya, ita ma wannan hanya, hanya ce haramtacciya wanda kwata-kwata ba ta halatta abu wannan hanya domin wato warware sihiri. Don haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu amsar cewa hiya min amali shaytan, warware sihiri irin ta waɗannan hanyoyi da suke yi a jahiliya, manzon Allah ya ce yana daga cikin aiki na shaytani. To don haka dai a takaice a ƙarshen baban malam ya zo mana da wato wata faɗa ta Ibnul Qayyim, Allah ya ji kansa, wanda ya yi bayani mai gamsarwa game da wannan matsala. Shine yake cewa annushiratu, idan aka ce annushira shine yace halu sihiri anil maskur, wato shine warware sihiri ga barin wanda aka yi masa dabu. An gane ku? Ma'ana wargaza sihiri, a ruguza shi, a ɗaiɗaita shi ga barin shi wanda aka mada ba. Sai yace wa hiya naw'an, wato shi warware sihiri kala biyu, hallun bi sihirin mislihi ahaduhuma, sai yace hallun bi sihirin mislihi, wato ɗayarsu shine warware sihiri da wani sihiri makamancinsa, sai yace wa huwa allazi min amali shaytan, wannan yana daga aiki na shaytani. An gane ku? Da za a ce a je wajen boka, wato wayyai masa magani ya warware sihirin da ya masa, to wannan yana daga cikin aikin shaytani. Ai shine galibi duk wanda ake ganin cewa an masa sihiri da ake zuwa wurin bokaye su ne ɗan buri, sai a zo a ce sai an yi buri, an kori aljani, sai an masa yanka, a yanka masa bakar kaza ko farar kaza ko bakar akuya da abin da yake kama da haka. To wannan aiki ne na shaytani, kuma aikin da yana iya kai mutum zuwa kafirci, domin yakan iya gitta sharadi, sharadin da zai kafirtar da bawa shine yace ahaduhuma dayan su yace hallun bi sihirin mislihi warware sihiri da wani sihiri makamancin sa wa huwa allazi min amali shaytan wannan shine yake daga cikin aike shaytani kamar yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka masa tambaya sai yace hiya min amali shaytan sai yace wa alaihi yuhmalu qaulun hasan akan shi ne za a dora wato fadar al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri wanda fadarsa ta gabata kamar yanda aka rawaito yake cewa la yahullu sihra illa sahir ba ni warware dabo sai dan dabo an gane ko ba ni warware dabo sai dan dabo kenan in ma ya inganta daga al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri to abin da yake nihi kenan warware sihiri da sihiri makamancin sa shine yace fa yataqarrabu an-nashiru wal-muntashiru ila ash-shaytani bima yuhibbu fa yubdilu amalahu anil masfur yace fa yataqarrabu an-nashir shi mai famar warware sihirin bokan kenan wal-muntashir da shi wanda yake neman a warware masa sihirin kenan yakan nemi kusaci ila ash-shaytani zuwa ga shaytan bima yuhibbu game da abin da shi shaytani yake so shi ko shaytani menene yake so game da bawa yaga kwata-kwata ya raba ka da addini fa yubdilu amalahu anil masghur shi shaytanin sai ya fata wannan aiki nashi wato gabarin shi wanda aka ma da ban daman shaytanin ai sune suke da ban da sune ake hadawa ai da ban to in har an kusace shi shi shaytanin da abin da yake so to yakan je ya wargaza wannan sihiri wannan shine kenan wato nau'i na annushra nau'i na farko kenan wanda ya haramta sai yace wasani nau'i na biyu annushratu birruqyati wata'awuzati wal adwiya wadda awatil mubaha fa hadha jaiz yace ruguza sihiri ta hanyar ar-ruqya wato shine addu'a ta neman waraka kenan karanta ma shi marar lafiyar wato ayoyi na alqur'ani wata awuzat wato da addu'o'i waɗanda suke na neman tsari wal adwiya da magungunna waɗanda suka tabbata a shar'ance wadda awatil mubaha wato da addu'o'i waɗanda suka halatta addu'a wadda babu zurfafawa da wuce gona da iri a cikin ta mallan yace fa hadha jaiz yace wannan yace abu ne wanda ya halatta don haka dai a takaice abinda muke so mu fahimta anan hanya daya ce ta halatta gare mu a matsayin mu na musulmi domin warware sihiri ta hanyar shi wanda aka masa sihirin karanta masa alqur'ani in an gane cewa marar lafiyar nan akwai kyautata zaton cewa dabo ne aka masa to akan karanta ayoyi na alqur'ani ga shi marar lafiyar ayoyin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ke bayani game da dabo da ma'abutansa amma bai takaita ba ga su kadai kenan irin farko suratul fatiha da suratul baqara gaba dayanta ko kuma farkonta da karshenta wato shine kenan amanan rasul da kuma ayatul kursi da ayoyin da ubangiji subhanahu wataala yayi bayani game da wato shine gumurzu da aka sha tsakanin annabi Musa da ƴan dabo na Fir'aun wanda Allah yayi bayani a cikin suratul a'raf da kuma suratul yunus da suratu Taha da suratu Shu'ara an gane ko duka a cikin waɗannan sururi akwai ayoyi haka irin cikin wannan irin su suratu Safat haka kuma a gangaro irin su qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas irin waɗannan ayoyi da su ne ake wato neman warwarin sihiri game da wanda aka masa sihiri. Haka addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai addu'o'i waɗanda suke na neman tsari, irin su a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, an gane ko, irin su a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir, da sauransu. Haka addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake ma marar lafiya, irin su azhibil ba's rabban nasi washfi anta shafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqama, irin su bismillahi allazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. To irin waɗannan addu'o'i ake ma shi marar lafiya. Sannan kuma da adwiya magungunna waɗanda suka tabbata a shar'ance, irin su zamzam, irin su zuma, irin su zaitun, irin su alhabbatu sauda, da sauran magungunna waɗanda an tabbata an gane ko waɗanda kuma basu ci karo da shari'a ba, to waɗannan ta hanyar su ake bi a warwarin sihiri. Shine sai ya ce wadda awatil mubaha, da addu'o'i waɗanda suka halatta, domin kana iya zawwa da kalmomi na addu'a wanda ita wannan addu'a babu ita a cikin hadisi, amma ma'anar da ta kunsa ma'ana ce ingantacciya, babu wuce gona da iri a cikin ta, to wannan duka ba laifi ana iya. Shine ya ce fa haza ja'iz, yin hakan ma'ana halatta ne domin warware sihiri. Zamu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله تعالى قالوا طائركم معكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه. وزاد مسلم ولا نوع ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويؤجبني الفعل. قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. مالم الله يجيكم سنة فدا واتوانا بابي نيواندكي بياني game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa, wato na hukuncin canfi. Idan aka ce at-tatayyur a Hausa shine ake kira canfi kenan, wanda asalin kalma ta at-tatayyur wato masdar ne na faɗarsu tayyara, yudayyiru tatayyuran, wanda kalimar asali an ciro ta ne daga at-tayyira, domin al'adar Larabawa wato a jahiliya shine yin canfi wato game da tsuntsaye, kamar yanda al'amari ne sananne a gunsu. Idan mutum ya himmantu game da wani al'amari, misali bulaguro ne zai yi, ko aure ne zai yi, ko wata kasuwa ce, ko dai wani al'amari dai daban wanda yake mai muhimmanci al'amarin da kuma ya jahilci alkhairin sa game da sharrin sa to baya tunkara wannan al'amari ya gabace shi ga dangada wato sai ya je ya yi wani nau'i wanda yake nasu wuti ba zai je ya tarar da itaciya wanda ke akwai tsuntsaye a kanta sai ya furgitar da waɗannan tsuntsaye idan suka yi wajen dama sai ya yi farin ciki da murna sai ya gabaci wannan al'amari cewa akwai alkhairi a cikinsa idan ku suka yi hagun to sai ya samu damuwa da bacin rai sai ya ja da baya game da wannan al'amari cewa wai kwata-kwata babu alkhairi a cikinsa to wannan shine ake kira at-tatayyur kenan yin canfi game da tsuntsaye kamar yadda su a shahidiyya suke amma in muka dawo a istilahin malamai ko mu ce a shar'ance idan aka ce at-tatayyur shine kamar yadda malamai suke cewa tarkuli insani hajatahu wa atiqaduhu adama najahiha tasha'uman bi ba'd ad-duyur aw ash-shuhur aw bi mulaqati al-a'war aw al-a'raj wato shine mutum da yakan watsar da wata bukatar sa yayi kudirin cewa wannan bukata ba yanda za a yi ta biya a sababin yayi canfi game da wato tsuntsaye ko wani wata daga cikin watanni ko kuma a sababin haduwa da mai ido daya wato kogo ko kuma a takaice ka ce huwa tasha'un bi mar'iyin aw masmu'in aw ma'lumin yin canfi da wani abu wanda yake abun gani kaga abun gani anan akwai waɗanda suke canfin cewa idan mutum ya fito da safe in ya hadu da mai ido ɗaya to babu sa'a ko ya hadu da gurgu babu sa'a aw masmu'in ko kuma wani abu an gane ko ko kuma kamar yadda muka yi misali yadda in sun tada tsuntsaye in sun yi wajen dama sai a ce akwai sa'a in sun yi hagun sai a ce babu sa'a masmu anan kamar yadda wasu sukan yi canfi wato da wasu kalimomi da sukan ji kamar yadda misali mutum ya sa wani al'amari gaba sai ya ji wata kalima wani can yana sha'anin shi sai ya ce ai ba ka samu ba ko ya ce ya tababbe to wani in ya ji irin wannan kalima sai ya ce a to ai babu alkhairi babu sa'a a cikin wannan kamar yadda bayanin zai zo wasu sukan yi canfi wato da kukan mujiya aw bi ma'lum ko wani abu sananne kamar yadda wasu sukan canfa wato wani wata daga cikin watanni cewa babu alkhairi a cikinsa ko wata rana daga cikin rani ko kamar yadda karin bayani zai zo kenan a takaice dai in aka ce at-tatayyur kenan shine tarkul insani hajatahu mutum da yake bar wata bukatar sa ya watsar da ita wa atiqaduhu yayi kudirin adama najahi ha cewa wannan bukata ba za ta biya ba tasha'uman bi ba'd ad-duyur domin canfa wasu tsuntsaye cewa tsuntsaye sun yi wajen hagun cewa wai babu alkhairi aw bi ba'd ash-shuhur ko da wani wata daga cikin watanni kamar yadda zamu iske sukan canfa wato watan safar sai yace aw bi mulaqati al-a'war ko a sababin haduwa da mai ido daya cewa in ka hadu da mai ido daya babu sa aw al-a'r ko kuma a sababin haduwa da gurgu cewa in ka hadu da gurgu babu sa to wannan shine ake kira da canfi dan haka shi kuma canfi wato ya ci karo da tauhidi shine sababin shigowa da shi da wannan sababin kenan yin wannan babi saboda shi canfi wato wani nau'i ne wanda yake na shirka sidi shirka ce wadda take karama wadda bata halittar da zubar da jinin mutum ko wawo shadukiyar shi ta zama ganima kuma bata fitar da shi daga cikin addini sidi laifi ne wanda yake mai girma domin ya ci karo da tauhidi domin shi duk wanda yake mai canhi to wannan ya nuna cewa baya da dogaro da Ubangiji subhanahu wa ta'ala an gane ko kwata-kwata babu dogaro cikakke tare da shi wato game da Ubangiji subhanahu wa ta'ala inda ya dogara da Allah subhanahu wa ta'ala to ba maganar ya sha da baya dan tsuntsaye sun yi hago ko dan ya hadu da mai ido ɗaya ko dan ya hadu da wato gurgu ba maganar ya sha da baya akan abin da ya sa gaba wanda yin hakan wato rataye zuciya ne da wani abu wanda yake babu tabbas wato akan shi babu tabbas akan shi to shine mallan sai ya zo mana da fadar Ubangiji mai girma da daukaka a can cikin suratul a'raf wanda farkon bayanin shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون Ubangiji ta'ala ya ce walaqad akhadna ala fir'auna bisinina tabbas wato mu ne muka damki fir'auna da mabiyansa bisinina da wasu shekaru waɗanda suke na fari Ubangiji ta'ala ya kafar musu da sama bata zubar da ruwa aka kwashi wasu shekaru wa naqasin minas samarati da tawaya ta ƴaƴan itace ya zamanto kwata-kwata itacen ba sa ba da ƴaƴan da ya kamata a ce sun bada Ubangiji ta'ala ya ce mun yi haka la'allahum yadhakkaru wato dan su galgadu su karbi sakon da muka turo manzanmu annabi Musa alaihi salam da shi shine kadaita Allah a cikin ibada fa idza ja'atuhumul hasanatu idan wato kikkiawa ta zo musu aka samu damuna mai kyau dabobi suka haifa ba itace suka ba da ƴaƴa kamar yanda ya kamata ga koshin lafiya qalu lana hazi sai su ce wannan namu ne dama mun cancanta ne mu samu abu kaza saboda mun sanya takin zamani mun tona ƙasa ai dole mu samu amfani wa in tusibuhum sayyi'atu ubangiji ta'ala yace in ko wata mummuna ta same su shine fari da rashin lafiya da wani bala'i da wata musiba ubangiji ta'ala yace ya bayyaru bi Musa wa mamma sai su ringa canfa annabi Musa da wanda ke tare da shi na mu'minai cewa wai duk wannan bala'i da wannan musiba da ta same su sababinta shine zawar annabi Musa da wadanda suka yi imani da shi wasu suka zo musu da wannan bala'i da wannan musiba Ubangiji ta'ala sai ya ce ala ku saurara inna ma qa'iruhum indallah kusan da cewa kadai qa'iruhum wato canfin su ma'ana abin da ya same su na bala'i da musiba indallahi wato agun Allah ne yake ma'ana indallahi ay min indillahi daga gun Allah subhanahu wa ta'ala yake Allah ne ya kaddara musu wannan bala'i da wannan musiba a sababin kafirce masa da suka yi walakinna aktharuhum la ya'lamun sanadi mafi yawan su ba sa sanin cewa annabi Musa alaihi salam da wanda ke tare da shi ai ba sa zawwa da bala'i da musiba inda a ce sun yi sani abinda annabi Musa alaihi salam ya zo da shi da mutanansa wato alkhairi ne wanda yake tsantsa da sun karbi sakon da ya zo da shi a wannan aya Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ruguza wato duk wani canfi na mai canfi na cewa ai abu kaza shine dalilin wato wannan musiba da wannan bala'i Ubangiji ta'ala yace a da'iruhum indallah, wannan abin da ya same su na bala'i da musiba ya same su ne daga gun Allah subhanahu wa ta'ala. Sai dai mu san da cewa wannan baya ruguza wato sababi, komai yana da sababi. Sababin abin da ke janyo bala'i da musiba shine kauce ma dokoki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma duk abin da ya samu bawa na bala'i da musiba to ya tabbata cewa shi ya ja ma kansa. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi, haka yace wa ma asabakum min musibati fa bima kasabat aydiku, haka yace kuma zaharan fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sannan sai yace wa qawluhu, da fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Yasin, wanda gabar da malam ya ciro shi ma yana daga cikin farkon kissar fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wadrib lahum mathalan ashab alqaryati id jaa ahal mursalu id arsalna ilayhi musnayn fakadhabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaykum mursalun قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا بائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. wanda ma'abuta wata alkarya ce, Ubangiji ta'ala yake kissanta mana lokacin da wato ya tura musu wasu mutane biyu a matsayin jakadu ne nashi subhanahu wa ta'ala izuwa gare su domin su galgade su game da aikin asha da suke yi, cewa kuma su kadaita Ubangijinsu a cikin ibada. Wannan biyun suna ganin cewa sun yi kadan ba su wadace su wa Ubangiji ta'ala, sai ya karfafa waɗannan mutane biyu da na uku, fa azzazna bi salisin, lokacin da suka je suka ce musu inna ilaykum mursalun, lalle mu manzanni ne wanda aka turo mu zuwa gare ku domin kiranku zuwa kadaita Allah a cikin ibada. Sai suka ba su amsar cewa ma antum illa basharun misluna, ku ba ku zamanto ba face mutane ne, ƴaƴan adam tamkar mu, yanda muke ci muke sha kuma kuna ci kuna sha, yanda muke rashin lafiya kuna yi, yanda muke zuwa kasuwa kuna zuwa kasuwa, menene bambancin mu da ku? Ku zo ku ce manzanni ne Allah ya turo mana ku, me ya hana ya turo da mala'iku kamar yanda suke faɗa? ma antum illa basharun misluna, sai suka ce wa ma anzalar rahmanu min shay, sarki ar-rahman bai saukar da komai ba, in antum illa takdhibun, ko dai ba ku zamanto ba face kawai ƙarya ce kuke kirkira kuke danganta ma Ubangiji, cewa wai manzanni ne ya zabe ku ya turo ku zuwa gare ku. A lokacin nan su wannan manzanni suka ce musu rabbuna ya alam, Ubangijinmu na da sani, inna ilaykum la mursaluna, lalle mu manzanni ne nashi zuwa gare ku shi ya turo mu, kuma wa ma alaina illa albalagul mubin, ba abin da yake kan mu kwace isar da sako wanda yake mabayyani mun ku isar. Sai suka ce inna tatayyarna bikum, kai mu fa mun ma canfa ku, duk wannan yanayi da muke ciki na kunci da bala'i ku ne sababi, ku ne kuka zo mana da shi. Suka ce da in lam tantahu lanarjumannaku, in har ba ku daina ba wannan wa'azi naku, lalle ne za mu kashe ku, domin lafazin ar-rajmu yana ɗaukan ma'anar wato kisa, kuma yana ɗaukan ma'anar jajjefewa da duwatsu, kuma yana ɗaukan ma'anar wato baƙaƙen maganganu da zai. Lanarjumannakum, lalle ne za mu jajjefe ku har ku mutu. Wala yamassannakum minna azabun alim, kuma lalle ne wata azaba ma'abuciyar raɗaɗi, za ta damke ku wato game da mu a lokacin nan su manzannin sai suka ce musu da'iru kuma aku wannan canhi naku ma'ana wannan bala'i da musiba da ya same ku ma aku yana tare da ku ma'ana ku ku ne sababi a in zukirtu yanzu kawai dan an galgade ku an ce ku dena kaza ku kadaita ubangijin ku a cikin ibada kawai sai ku canfa mu ku ce mu muka zo muku da wannan bala'i da wannan musiba an gane ko nan sai ka kaddara a in zukirtum tadayyartum bina yanzu dan an galgade ku an ce ku dena kaza ku kadaita ubangijin ku a cikin ibada kawai sai ku canfa mu ku ce wai duk bala'in da ya same ku mu ne sababi bal antum qaumun musrifu bari dai ku dai wasu mutane ne waɗanda suke mabarnata wannan bala'i da musiba da ya same ku sababin barnar ku ce da kuke don haka waɗannan ayoyi guda biyu a zahiri kamar suna cin karo da juna can annabi Musa alaihi salam ya ce ala inna ma ta'iruhum inda Allah kamar yadda Allah ya hakaito mana kamar yadda Allah yake faɗa mana cikin suratul araf ala inna ma ta'iruhum ku saurara lalle wannan canfi nasu ma'ana abinda ya same su na bala'i da musiba wato daga gun Allah yake nan ku sai ya ce da'iruhum ma'akum bala'i da musiba da ya same ku na tare da ku abinda muke so mu gane ubangiji subhanahu wata'ala shine mahaliccin kowa da komai shine mahaliccin alkhairi shine mahaliccin sharri duka komai halitta ne na ubangiji subhanahu wata'ala shi yake kaddara komai an gane ko kenan ita wannan aya tana nuna duk abinda ya same su na bala'i da musiba wannan daga gun Allah subhanahu wata'ala ne shine ya kaddara ita ko wannan aya ta biyu tana nuna mana su sune sababin kenan duk wannan bala'i da musiba da ya same su kamar yadda ayoyi suka bayani ya gabata wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi shine suka ce musu da'irukum ma'ana champion ku ma'ana abinda ya same ku na bala'i da musiba ma'akum na tare da ku ma'ana ku ku ne sababi wato ku ne kuka janyo ma kanku inda kun ba Allah subhanahu wa ta'ala to da irin wannan yanayi da kuke ciki na kunci ba zai same ku ba don haka dai a takaice waɗannan ayoyi guda biyu wato na fa'idantar da mu cewa canfi abu ne wanda yake da daddi tun kafin wato larabawa a jahiliya tunda ita waccan aya tana bayani ne game da mutanen annabi Musa shine fir'auna da mutanansa wanda kuma ita wannan aya tana bayani ne game da ma'abuta wata alƙarya wanda su ma suka canfa manzannin da Allah ya aika musu an gane ko haka su ma larabawa suka canfa a jahiliya ko kuma mu ce mushrikai suka canfa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato da mabiyansa shine a takaice wannan ayoyi suna nuna mana wato canfi ya ci karo da tauhidi saboda al'ada ce da dabi'a ta waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala wanda suke canfa manzannin Allah wanda ku duk wanda yake da irin wannan to bai yi imani da alƙadarin ubangiji subhanahu wata'ala kenan ya ci karo da tauhidi sannan malam sai ya zo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la adwa wala diyara wala hamata wala safar manzon Allah ya ce la adwa wato ba maganar wato gogar rashin lafiya an gane ko la anan nafiyatul lil jins ne la adwa manzon Allah ya ce ba maganar wato gogar rashin lafiya idan aka ce al'aduwa shine intiqalul mardi minal maridi ila sahih ciratuwar rashin lafiya daga marar lafiya zuwa mai lafiya shine ake kira al'aduwa an gane ko shine a turance kenan yake cewa contaminate wani ya goga ma wani kenan intiqalul maradi minal maridi ila sahih kiratuwar rashin lafiya daga marar lafiya zuwa wanda yake da lafiya manzo Allah yace la addu'a ba maganar gogar cuta to kasancewar anan da yace la addu'a wato ba maganar gogar cuta kar kai tsammanin cewa kwata-kwata anan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana kure wato sababi an gane ko ita al'adwa gogar rashin lafiya abu ne wanda yake samun mai tabbatacci domin dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suka tabbatar da haka na daga cikin su hadisin dake cikin sahihu muslim wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yuradu mumridun ala musihin wato wanda yake da kin gane ko raƙumma waɗanda suke marasa lafiya masu cutar kazuwa to kar ya kai ya kwatsa su da waɗanda suke wato masu lafiya an gane ko waɗanda suke ba su da lafiya kenan kar a kwatsa su da masu lafiya anan me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan hali cewa marasa lafiya kar a kwatsa su da masu lafiya kenan dan kada wato ita wannan rashin lafiya wato ta an gane ko dan kada masu lafiyar wato su gogi wannan rashin lafiya haka kuma hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa firra minal majzumi firaraka minal asad ko kuma firra minal majzumi kama ta firru minal asad manzon Allah yace ka guje ma wato mai cutar kuturta irin yanda kake guje ma zaki kuturu manzon Allah yace ka guje masa irin yanda kake guje ma zaki har ma a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kallimil majzuma bainaka wa bainahu kida rumhin aw rumhaini manzon Allah yace kama kuturu magana ya zamanto tsakaninka da shi an samu tazara gwalgwadan goran mashi daya ko kuma goran mashi biyu ita ko aka dan goran mashi tana iya kaiwa meter 2 zuwa meter 3 aka dan in zaka yi magana da kuturu to a samu kaman meter 3 tsakaninka da shi ko zuwa meter 6 dukkan su waɗannan hadisai ne waɗanda suke ingantattu waɗanda kuma hadisin suna tabbatar da wato shine gogar rashin lafiya kuma kamar yanda ubangiji ta'ala ya faɗa mana a cikin suratul baqara wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kar ku meka hannayenku zuwa ga halaka kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yake nuna mana cewa idan alluba ta auku a wani gari manzo Allah yace wanda yake cikin garin kada ya fita wanda yake wajen garin kuma kada ya shiga to anan abinda muke so mu gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace la addu'a ba magana gogar rashin lafiya ma'ana ita rashin lafiya a karan kanta tayi kadan daga kan wani ta tashi ta je kan wani duk wanda kaga ya kamu to wannan Allah ne ya nufaci shi shine ya kaddara masa so nawa akan yi irin wannan rashin lafiya wanda ake kiranta alluba ta shiga gida wasu su mutu wasu kuma su ketare nawa ake to dan haka kasancewar anan kasancewar shi komai Allah ya sanya masa sababi yakan iya yiwa zama da shi wanda yake marar lafiya ya zame ma mutum sababin kamuwa da wannan rashin lafiya amma in ya kamu da rashin lafiyar to kada yayi kudirin cewa a sababin zama da wannan ne a'a Allah ne ya kaddara masa an gane ko kenan anan kurewa da yayi ma'ana ba ta tasiri a karan kanta dan kana zaune da marar lafiya a ce a rashin lafiyar ka goga daga kanshi ta tashi daga je a'a wannan zama da shi da kai wannan sababi ita kuma shari'a ta mana umarnin duk wani abu wanda zai iya cutar da mu to yana daga cikin sababi shine mutun ya nisanci abu ka nisanci abu dan haka annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ka guje ma kuturu irin yanda kake guje ma zaki domin zama da shi yana iya zame maka sababin kamuwa da wannan rashin lafiya wanda ita rashin lafiya ce wal iyazu billahi wanda take mai bata gabbai dan lokaci wanda yake takaitacce dan haka wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda lokacin da ya faɗi wannan hadisi da yace la adwa ba maganar dogon rashin lafiya wani daga cikin sahabbansa sai yake cewa ya manzon Allah al-ibnu takunu sahihatan mithla dhiba al-ibnu takunu sahihatan mithla dhiba yace raqumma muka muna da raqumma waɗanda suke lafiyayyu yanda ka san wato bareyi lafiyar su kalau yace fa yadkhulu hal jamalul ajrab raqumi mai kazuwa da zaran yazo ya kutsa ya kutsu da su wata jiran gaba ɗayan su sai su kamu da cutar kazuwa kazuwa kuraje ne masu kaikai waɗanda suke zubar da mugunya wanda galibin abin da yake haifar da kazuwa barin jiki da dauda da ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace masa fa man a'adala awwala shi ko na harkon waye goga masa in har kana kudirin cewa shi wannan raqumin shi ya goga ma waɗannan lafiyayyu da ya shiga cikin su to shi na harkon waye goga masa kaga kenan anan abinda zaka dauka shi wannan da yazo ya kwatsu da su sababi shi ko duk wani abu wanda yake sababi a karan kanshi bai isa bai yi tasiri sai da izinin Allah in Allah ya ga dama wannan abu ya yi tasiri in ya ga dama kuma ya ki shine kamar yanda muka yi misali su da yawa akan yi alloba a gida guda sai ka gani da dama sun kamu amma sai ka ga wani an wayi gari bai komai kuma ka dauka yanzu misali kamar irin wannan rashin lafiya da ake yi irin ta lokacin damuna masassara sai ka samu wani gida gaba daya kowa a gidan yayi wani yayi so biyu wani yayi so uku wani ko so ɗaya bai ba to wannan duka al'amari ne wanda yake hannun Allah dan haka dai anan an ce mu dau sababi ba dan komai ba dan wato a kiyaye mana imani dan haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarnin cewa a nisanci wato shine kuturu dan kada Allah ya kaddara maka wannan cuta kuma kai kudirin cewa sababin zama da shi shine ya goga maka rashin lafiya tayi kadan a karan kanta ta tashi daga kan wani zuwa kan wani sai da izinin Allah dan haka kenan anan da yace la adwa ba maganar gogar cuta ma'ana rashin lafiya ba ta tasiri a karan kanta daga kan wani ta tashi ta je ta kama wani duk wanda kaga ya kamu to Allah ne ya kaddara masa amma mutun ya dau mataki ya nisanci kenan duk wani mai rashin lafiyar da ake kyautata zaton cewa a iya goga dan haka larabawa suke fada wato al-wiqayatu khairun min al-ilaj an gane ko shine hausawa suke cewa rigakafi yafi magani kenan ka dau mataki tun a farko ba sai in ka kamu ba sannan kuma ka ce a lokacin nan zaka nemi magani addu'a da aka shar'anta mana ita sababi ce ta neman kariya game da wani bala'i kafin abu ya samu shine anan yace kenan la addu'a wato ba maganar gogar rashin lafiya ma'ana rashin lafiya a karan kanta ba ta tashi daga kan wani wato izuwa wani sannan sai yace wala diyara maza Allah yace kuma ba maganar canfi a ce kenan ai wannan abu kaza da ya samu ai sababin sa wane an gane ko ma'ana wane shi yazo da kaza duk wannan bala'i da musiba wane ne yazo da shi duk abin da ya samu ba wato wannan Allah ne ya kaddara masa. Allah ne ya kaddara masa. In ma zaka iya fada sai dai ka ce wani shine sababin abu kaza. Sababi. Amma baka ce ba wani shine ya kawo mana kaza, duk wannan bala'in ai wani ne ya kawo mana shi. A'a. Sai dai ka ce wani shine sababin waɗannan abubuwa da suka same ku. Kenan in ka ce sababi, sababi ku abu ne sananne. Allah shi ya halicci abu kuma shi ya halicci sababinsa. Shine ya ce wa laɗiyara, wato ba maganar kenan wani canji. Sai ya ce wa la hamata, maza Allah ya ce kuma ba maganar wato mujiya. Lafazin hama wato ita ce a Larabci suke kira buma. In aka ce buma ita ce mujiya. Mujiya tsuntsu ne wanda baya yawo sai da dare. Galibi ita mujiya da rana ba ka ganinta sai dai da dare. To wanda ita dangane da ita mujiya, Larabawa a jahiliya suna raye cewa wai idan aka kashe mutum to kasusuwansa su ne suke tashi su rikida sai su koma mujiya, sai su ringa zuwa suna kuka cewa sai an je an shafansa. In har ba a je aka shafansa ba to ba ta fasa yin wannan kuka. A jahiliya haka suke kudurta, duk wanda aka kashe musu nasu to wai kasusuwan shi su ne suke komawa mujiya, sai su ringa kuka sai an je an shafansa. Shi ne ake kira a Hausa ake kiranta assu, a Larabci ake kiranta assuda. Shi ne ake kira amsa kuka. Kenan wanda in kai kuwa kenan wani zai iya amsa, o zaka ji wani abu ya amsa, kamar misali ko cikin duwatsu ko wani wannan. Shi ne suke kira kenan assuda. Kuma tare da cewa a tafsiri na biyu su Larabawa sun canfa mujiya. Domin su sun canfa cewa ita mujiya in ta sauka abu ta yi kuka to sai an yi mutuwa. Ma'ana duk wanda ta sauka abu ta yi kuka to tana nuna ajalin shi ya kusa, sai ya yi wannan mutuwa ta kusanta. To dan haka har yau a cikin ƙauyuka zaka ga in mujiya ta sauka sai a ɗauko bakin wuta sai an kore da ta yi gaba, ba ka a barta ta yi kuka. Wai in ta yi kuka a wuri sai an yi mutuwa. To kaga wannan aƙida ce wadda take batatta ina mujiya ina mutuwa. Mutuwa abu ce wadda Allah ya riga ya kaddara, kowa daga cikin bayi Allah ya ƙayyade masa lokaci wanda bai isa ba ya gaggauto lokacin kafin ya yi, kuma in lokacin ya yi bai isa ba a jinkirtar da shi daidai da segon ɗaya. Shi ne annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala hamata, ba maganar mujiya cewa mujiya ta yi kuka sai an yi mutuwa. Ita ma wannan duka wato aqida ce wadda take batatta. Sai ya ce wala safar, manzo Allah ya ce kuma ba maganar watan safar cewa babu alkhairi a cikinsa. Domin Larabawa a jahiliya sun canfa watan safar cewa shi watan safar ba a bulaguro a cikinsa, ba a kasuwa a cikinsa, ba a duk wasu abubuwa, ba wai babu alkhairi kwata-kwata a cikin wannan wata. Ba ma Larabawa ba, ko nan a shekarun da suka wuce mutane sun canfa watan safar. Hatta a yanzu waɗanda ba su fahimci addini ba da kyau, har yau akwai wannan aqida a cikin zukatansu na canfa watan safar. Wanda idan ka tsaya kana saurarar sanarwa ta daura aure, in watan safar ya kama sai ka ji kamar an yi ruwa an dauki, ba a yin aure a cikin watan safar. Kamar yadda su Larabawa ba sa yin aure a cikin watan Shawwal, sun canfa watan Shawwal. Shi sun canfa shi ne game da aure kawai, ba a yi, babu alkhairi a cikin shi. Shi ne Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kun canfa watan Shawwal, tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko bi aure ne ba face a cikin sai a cikin watan Shawwal. Kuma a cikin watan Shawwal manzo Allah ya shiga daki da ni. Tace kuma a cikin matan shi gaba daya ba wanda tafi rabauta da su da kauna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sama da ni. To su sun canfa watan Shawwal game da aure ba a yi. shi ko watan safar sun canfa shi kwata-kwata cewa duk wani aiki wanda yake na alkhairi mai muhimmanci ba a yi saboda wata ne wanda kwata-kwata babu alkhairi a cikin shi. To haka su ma mutane a nan a cikin shekarun da suka wuce sun canfa watan Shawwal, wannan watan safar ba a aure a cikin shi, ba a bulaguro, ba a menene, wai babu alkhairi a cikin sa. Shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala safar, wato ba maganar watan safar. An gane ko abinda ake canfawa na cewa babu alkhairi a cikin shi, wannan duka maguzanci ne. Haka wato a cikin raneku wasu sun canfa ranar Laraba cewa rana ce ta rashin sa'a, rana ce ta kalula, babu alkhairi a cikin ta. An gane ku? Kamar yanda har ma akwai wata Laraba wanda suke kiranta Laraugana, ita ce Laraba ta ƙarshen watan safar, wanda suke cewa ba a wanka, ba a wanki. Har ma wani rubutu na musamman malamai suke yi, suke rabawa gida-gida, ana tattara musu kuɗi na cewa wai rubutun Laraugana ne, na cewa ba a wanka, ba a wanki, Laraba ce wadda take wai babu sa'a a cikinta. To don haka wannan duka jahiliya ce, maguzanci. Dukkan waɗannan abubuwa a karan kansu ba su da wani tasiri. An gane ku? Don haka komai a hannun Allah yake, Allah shi yake kaddara komai. Yanzu mai cewa watan safar babu alkhairi a cikin shi, ɗauki miliyan guda ka bashi, in ka bashi karɓewa zai yi ko ya ce mai amshewa zai yi? Ba ya ce ba, babu shi. Inda za ka tambaye shi a rayuwar shi gaba ɗaya sai ya ce ai shi bai taɓa ganin wani wata mai alheri ma irin watan safar. Don haka dai duka al'amura ne waɗanda mutane suke canfa su, wanda kwata-kwata ba su da wannan, ba su da alaƙa da addini, ko kuma mu ce abubuwa ne waɗanda sun ci karo da tauhidi. Kenan abinda muke so mu gane, komai yana da sababi. Akwai sababba, akwai abubuwan da Allah ya halicce su a matsayin sababi ne na fadawa cikin wani kunci da wani kangi. Kenan wannan ya zama wajibi mutum ya nisance su. Kuma abubuwa na alkhairi su ma Ubangiji Ta'ala ya halitta musu sababi. Akwai sababi wanda in ka aikata zai kai ka zuwa abubuwa waɗanda suke na alkhairi. Sai dai mu ce sababi a karan kanshi bai isa ba yi tasiri. Duk abin da ka ga ya wakana, to Allah ne ya kaddara, kuma shi ne ya so. Shi ne a nan ya ce la'aduwa, wato ba maganar gogar rashin lafiya, ma'ana rashin lafiya ta yi kaɗan a karan kanta, ta tashi daga kan wani zuwa wani. An gane ku? Sai da izinin Allah. Amma duk wani wanda yake da rashin lafiya, rashin lafiyar da ake iya goga, to a nan mutum ya kiyaye, mutum ya nisanta. Don haka za ka ga galibi irin inda mutane suke haɗuwa, kamar wanda yau da gobe ana cakuɗuwa, kamar misali ko wani aiki sai a zo a ce sai mutum ya yi bizit an tabbata cewa lafiyar shi kalau, baya da rashin lafiya kaza, me yasa? Saboda yana cutuwa da jama'a yau da gobe. Me yiwuwa ita wannan rashin lafiya za ta iya yaduwa? To don haka wannan duka yana daga cikin ɗaukan mataki, sababi ne wanda shari'a ta ba mu dama. Sai dai mutum ya yi ƙuduri a zuciyarsa cewa duk abin da ya faru, to wannan da izinin Allah ne, Allah ne ya kaddara. Aka yi ce wala iyara, ba maganar canhi, wala hamata, ba maganar mujiya cewa ta yi kuka za a yi mutuwa, wala safar, maza Allah ya ce ba maganar watan safar cewa babu alkhairi a cikinsa, ba a bulaguro, ba a kasuwa, ba a aure, ba a wasu abubuwa na alkhairi. Wannan duka maguzanci ne. الإمام مسلم يدد الرواية سا شينسي مزان الله يكي چيوا ولا نوع واتو باما غنر واتو تورارو چيوا اي تورارو كذاتن ليا كاما واتو ينزولون سميازو كوكما تورارو كذا يا كاما اي بابو الخير ياتيك ودى غالي بيسو لارباوا سكن يي اجاهلية سكن دنگنتا rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala izuwa ga tauraro, wanda lafazin annau jam'i ne na anwa. Anwa wato su ne taurari, wasu masaukai ne waɗanda suke na wata. wanda kowane tauraro a tsawon shekara akwai inda yake sauka daga cikin masaukan da Allah ya halitta musu. Dan haka su in ka dauka yanayi a cikin kasashen Larabawa, su ba a ruwa sai a lokacin dare. In ka dauka su, in ka ga ruwa yana sauka to lokacin dare ne galibi, su lokacin dare shine lokacin damunar su. Mu kuma yanayin mu anan lokacin rani, lokacin zafi asai shine lokacin damunar mu. Dan kaman kasancewar da za a ce wani watan uku ya kama ana zuwa su a cikin irin yanayin yankin Laraba ba su san ba da shi. Su sai a cikin watanni waɗanda suke na dari a wannan lokaci ne ake ruwa. To dan haka anan danganta shi ruwa zuwa cewa wani tauraro ya kama, kamar yadda suke kiran wani tauraro suna kiran shi jabaha, cewa wai in ya kama wai yanzu ka ruwa ya sauka. Da irin yanda ake faɗa cewa watan ut ai ut in ta kama yanzu kun ga ruwa, haka su da yawa zaka ringa ji wato mutane suna faɗa. Wannan butulci ne, Allah ya saukar da rahman shi kuma a danganta ma wata halitta daga cikin halittunsa. Dan haka kawai iya abinda zaka iya faɗa sai dai ka ce watan ut lokaci ne na ruwa, lokaci ne wanda yake na saukar ruwan sama, a gane ko? Sai dai ka ce watan ut kenan zamani ne wanda yake na saukar ruwan sama, wanda alhamdulillahi yanzu muna cikin wannan wata, yanzu kusan kwana uku zuwa hudu ko zuwa kusan biyar ma a kullun ruwa ake ainihin mu'ana, lokaci ne wanda yake na ruwa. Amma yanzu in ka dauka utun da ya kama kafin ruwa ya fara sauka, akalla ya an ba da rabin shi, ya wuce kwana kusan 15 kenan. Inda shi yake zauwa da ruwa da zaran ya kama kenan ya kamata a ce ruwa ya sauka. To amma da yake al'amari ne wanda yake a hannun Allah, dan haka in ruwa ya sauka iya abinda zaka faɗa shine ka ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, an mana ruwa da kyautar Allah da jin kansa. Amma karkace a IOT ya kama a yanzu ruwa ya zo, wannan kafirci ne karami wanda bai kai babban kafirci ba, wanda a Hausa kana iya kiran shi gutulci, jingina ni'ima zuwa ga wanda yake ba mai ita ba. Shine a hadisi na cikin Sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa hadisin Khalid Zaid ibn Khalid al-Juhani, wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana sallar asuba a nan Hudaybiya a ƙarshen wato ruwan sama, ma'ana an kwana ana ruwa. Da aka gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya juyo sai yake faɗa ga sahabbansa, sai yake cewa atadruna madha qala rabbukum, shin kun san me ubangijinku ya faɗa? Zaid yace muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa suke da sani. Manzo Allah yace ubangijinku ya faɗa yace asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun, bayina sun wayi gari kashi biyu, akwai mai imani da ni akwai mai kafirci. Yace fa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawkab, duk wanda yace an mana ruwa a sababin tauraro kaza ya kama, to wannan shine mai kafirce mun kuma shine mai imani da taurari. Sai yace wa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab, duk wanda yace an mana ruwa da kyautar Allah da jin kansa, Ubangiji ta'ala ya ce wannan shine mai imani da ni kuma shine mai kafirce ma tauraro. Da haka shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala nau'a, ya ce ba maganar tauraro. Wanda akwai wani abu da mutane suke faɗa sai ka ji mutum ya faɗa a yau ai tunda na ga dama an yi wannan gumi kawai na san ruwa za a yi, gumi ya isa ya zo da ruwa? Ko kuma ka ji mutum ya ce ai tunda na ga iska tana gabas kawai na san cewa kawai a yi ruwa yau. dumamar yanayi ba ta sanya ruwa ya sauka. An gane ku, ruwa a hannun Allah yake, so nawa za a yi zafin zafi na fitar hankali kuma ruwan yake sauka. Kenan Allah shi yake zawa da ruwa. Kenan maganar cewa tauraro kaza jabaha ta kama ko watan uku ya kama, wannan duka ba shi bane ba. Kawai iya abinda zaka iya badawa shine labari, kace watan ut lokaci ne na damuna, lokaci ne wanda yake na damuna. Sai yace wala gula, za Allah yace kuma ba maganar fatalwa. An gane ko, wala gula ba maganar fatalwa. Lafazin gul jami'i ne na gaula, in aka ce gaula ita ce fatalwa, wanda su larabawa wato a jahiliya in suna suka fita bulaguro galibi suka fita daji, wanda galibi kuma daman shaitanu ne. Famar da suke shine su tsoratar da a kullum, shi famar shaitani yayi abinda zai firgitar da bawa. To dan haka shaitani shine yake rikida, sai ya sanya tsoro a cikin zuciyar mutum, ya ringa rikida yana gwada masa wani abu wanda yake, ya ringa kaman ya ringa suranta da wani abu alhali wanda yake ba shi bane, shine ake kira fatalwa, wanda galibi abu ne wanda yake na shaytani, wanda shine a irin shi ne ake kira kambaltu, wanda ake cewa wai mai wai har zama kura yake da wani abu. Duka abubuwa ne wadanda suke na sihiri na dabu, ka aiki ne wanda yake da shaytanci. An gane ko, galibi shaytanu ne dan su tsoratar da bawa, su firgitar da shi, suke masa irin wannan. Amma ita maganar fatalwa kwata kwata ma daman babu ita, shine anan manzo Allah yace wala gula, wato ba maganar wata fatalwa. Kenan kawai abu ne shaytani yakan kamanta ma bawa a zuciyarka, sai ka ringa ganin abu kawai sai ka tsorata ka furgita. Kenan dukkan su waɗannan abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kore tasirin su. An gane ko, ya kore tasirin su. Dan haka anan mutun ya kama sababi na irin neman kariya game da irin waɗannan abubuwa, su ne lazumtar wato azkar addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu. Sannan malam na faɗa walahuma, naga al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim, riwaya daga Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, la adwa, ba maganar gogar cuta, wala iyara, manzon Allah yace ba maganar canki, gaba ɗayan waɗannan abubuwan ba su da wani tasiri. An gane ku, duk abin da ya samu kawai Allah ne ya kaddara ma bawansa. Manzon Allah sai yace, wa yujibu ni lfa'al, wato arashi, manzon Allah yace na kayatar da ni, na faranta mun zuciya. Suka ce, ya manzon Allah, wa mal fa'al, menene arashi? Kala sai yace, al kalimatu tayyiba, daddadar kalima da mutun ya kashi. Kamar misali, sai kake cewa to bari in tafi dai in gani ko na samu, kawai wani daga can sai kaji ya ce ai ka samu, shi kuma abin da yake na daban, shi bai san ba ma wani, kawai sai kaji wannan kalma sai kace ka samu, jin wannan kalma ka samu za ta sanya maka farin ciki da murna, ta kara maka kuzari akan abin da ka sa gaba, shi wannan shine ake kiran shi arashi, kaji wata kalima daddada wadda za ta faranta ma zuciya akan wani abu da ka sa gaba. An gane ko, shine anan shine yace, wayu ujibu ne lfa'al, manzon Allah yace arashi na kayatar da ni, ma'ana na faranta mun zuciya. Kaga shi mumini ko da yaji irin wannan kalima, wannan kara masa farin ciki za ta yi akan ci gaba da abun, amma ba dan ya dogara da ita ba, a ya dogara ya maida al'amarin shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Shine suka tambaye shi suka ce, ya rasulullahi, wa mal fa'al, me ake nihi da alfa'al? Arashi kenan a Hausa ake kiran shi. Kala sai yace, al kalimatu tayyiba, wato ita ce kalima wadda take daddada, kenan wadda mutun ya kaji. An gane ko, kalima daddada wadda mutun ya kaji, wanda in kaji za ta faranta maka zuciya, ta kara maka kuzari akan wannan abu. don haka kenan wannan shine ake kiran shi arish. Amma akwai wani abu da wasu suke yi wanda shi ma bai yada bambanci da wancan tsawatar da tsuntsaye da mutanen jahiliya suke yi. Wai mutum ya sa wani al'amari gaba, wai sai ya dauko alqur'ani sai ya buda ayar da ya gani in ya karanta in tana bayani game da wuta da wasu abubuwa na sharri sai ya ce a al'amarin na haifu ya yi ba, in kuma ayar tana bayani game da wani abin da ya shafi na aljanna da ni'imominta da wani abu na alkhairi sai ya ce a akwai sa. To wannan shi ma diba ne daidai yake da wancan wanda mutanen jahiliya suke tare da tsuntsaye, in sun yi wajen dama su ce akwai alkhairi, in sun yi wajen hagu su ce babu alkhairi. Wannan duka wannan baya halarta, kawai in ka sa al'amari gaba ka kama sababi ka dogara ga Ubangiji ka maida al'amarinka zuwa gare shi, kar wani abu ya sanya maka rauni ya sa maka ja da baya. In ka ji kalima daddada to ta kara maka kuzari da farin ciki akan wannan abu, in ka ji wata kalima mummuna to kada ta jefa maka wani wasi-wasi a cikin zuciyarka kar ta sanya maka rauni, ka zage ka ci gaba da wannan al'amari ka maida al'amarinka zuwa ga Ubangijinka. Shine anan yace wa yujibu ni lfa'al, maza Allah yace arashi na kayatar da ni. Suka ce wa malfa'al, menene arashi? Kala sai yace alkalimatu tayyiba, kalima wadda take daddada kenan. Shine muka yi misali, bari in je ko na samu abu kaza zan yi, kawai sai wani yace ka samu misali. Naga al-Imam Abu Dawud riwaya da dangane ingantacce daga Uqba ibn Amir, Allah ya kara masa yadda, yake cewa zukiratid diyaratu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wani lokaci an ambata al'amarin canfi a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, sai manzon Allah yace ahsanu hal fa'al, mafi kyawun canhi manzon Allah yace shine arash. An gane ko? Sai yace amma wala taruddu musliman, wato shi faccan, an gane ko? Canfi wato ba ta dawo da musulmi game da bukatar shi abin da ya sa gaba. Kenan shi kanshi wannan abu da zaka ji wani nau'i ne na canji, amma kasancewar shi kara ma mutum kuzari ne yake, baya dawo da mutum akan al'amarin shi, kuma duk wanda zai yi wannan dama ya maida al'amarin shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala. Shine yace ahsanuha, mafi kyawun ta manzon Allah yace alfa'al shine arashi. Sai yace wala taruddu musliman, shi canfi baya da maido musulmi game da bukatar shi da ya sa gaba, in dai musulmi ne mai tauhidi. To dan haka wani canhi baya sawa ya dawo baya. Sai yace fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu, in har dayan ku yaga wani abu da yake ki. An gane ko? Kaga abin da kake ki, ko kaji wata kalima wanda kake ki. Kamar yanda misali, bari in je ko na samu, yace a ba za ka samu ba. To in har ka ji irin wannan, falyakul, manzon Allah yace to ya faɗa yace Allahumma ya Allah, la ya'ti bil hasanati illa anta, ba wanda ke zauwa da wasu kyawawa face kai, ma'ana ba wanda yake kaddara abubuwa waɗanda suke kyawawa illa kai, wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, kuma ba wanda yake iji wato munana illa anta face kai. An gane ko? Kenan komai yana da sababi. In kaga ka samu to wannan sabu kai, in kaga ka samu abu kenan Allah ne ya baka, amma duk wannan abu ta hanyar ka biyo ka dauke shi sababi. Haka duk abin da kaga ya iji wanda yake nan mummuna, to ka dauki wannan abun a matsayin sababi. Ubangiji subhanahu wataala shine ya iji abu. Kamar yanzu misali, kaga wani ya fada ruwa zai durmiya, Allah ya kaddara ka je ka kamo hannun shi ka tsamo shi, to ka dauki cewa Allah ne ya tsamayar da shi ba kai bane, kai sababi ne, inda Allah bai ga dama ba bayan da za a yi ka tsamayar da shi. Da haka sai ya ce wala haula, babu juyawa daga wani hali zuwa wani hali, wala quwwata, kuma babu karfi, an gane ko? Akan janyo wani abu ko kuma ije shi illa bika, wato sai da taimakon ka ya Allah. Kenan ba yanda za a yi mu juya daga wani hali mu koma zuwa wani hali, ba mu da wani karfi akan wani abu mu janyo shi ko mu ije shi illa bika, sai da taimakonka. Kenan duk abin da ya same mu na kyawawa kai ne ka kaddara mana, kai ne ka taimaka mana. Duk abin da kuma ya same mu wanda yake na munana ko kuma abin da ya ije mana, wannan kuma taimakonka ne ya Ubangijinmu. to shine anan yace in har mutun ya ga wani abu da yake ki abin da yake iya sanya masa rauni akan wani abu da yasa gaba to ga iya addu'ar da zai tare da cewa dai shi hadisin bai inganta ba an gane ko hadisi ne wanda yake baifi sai dai daman abin da ya kumsa abu ne wanda yake kyakkyawa wanda kar mu manta duk hadisin da malam zai zo da shi a cikin wannan littafi koda bai inganta ba to malam yana da wasu usul na daban waɗanda sun kunshi ma'anar hadisi domin anan da yace la ya'ti bil hasanati illa anta ba wanda yake zawa da kyawawa sai kai ya ubangiji kuma ba wanda yake ije dukkan wasu miyagun abubuwa illa bika wato illa anta sai kai wala haula babu juyawa daga wani hali zuwa wani hali wala quwwata babu da wani karfi illa bika sai da taimakonka ya ubangiji nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك